إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مجمع أصبر 21 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 7 ga watan November shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kaset na 243 cikin jerin giyar karatukan littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashki wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikhul Islam rahimahullah littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama komai da ruwanka ne dangane da tafarkin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da tsarin rayuwarsa da al'adunsa da yadda ya gudanar da addini da rayuwarsa malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'ad ne a halin tafiya a inda ya je kasar Makka don yin aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mushi alkhairi ba mu gushe ba muna bin al-Imamu Ibn Qayyim al-Jawziya inda yake mana darasi akan fa'idoji dake cikin yakin Uhud wanda shine yaki na biyu daga cikin yake-yaken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gudanar zamu tashi inda malaiki cewa faslun ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير وهي ابتلاء ما في صدورهم وهو اختيار ما فيها من الإيمان وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه بل يأتي فصل قاوة قبع ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير sannan sai Allah ya bada labarin wata hikima dake cikin wannan kaddara da Allah ya yi wa musulmai annabi da sahabbai sallallahu alaihi wasallama a lokacin da wato kafirai suka samu wata nasara a yanki ko a sashi na cikin wannan yaki na Uhud kafirai sun samu nasara akan su wannan kaddara wanda Allah ya musu akwai wata hikima a ciki mai hikima wahiyabtila ma fi sudurihi shine jarabta abin da ke cikin kiradan su kamar da Allah ya ce liyabtali Allahu ma fi sudurihim wa limahisa ma fi qulubihim wallahu alimun bi zati sudur Allah ya yi haka dan ya jarabci abin da ke cikin kiradan su ya kuma tantance abin da ke cikin zukatan su Allah kuma dama yana sanda sana da abin da ke cikin kiradan nasu to Allah ya yi haka domin ya tantance وهو اختبار ما فيها من الايمان شيني الله يتنتنتي abin da ke cikin zukatan su na imani wan nifaq da kuma wanda suke munafikai a wannan zamani su ma a tantance abin da ke cikin zuciyarsu na munafurci wal mu'minu la yazdadu bidhalika illa imanan wa taslima shi mu'mini babu abin da yake ƙara samu a sakamakon haka a sakamakon wannan jarabawa da Allah ya yi musu babu abinda suka ƙara samu face imani da kuma sallama wa Allah wal munafiqu wa man fi qalbihi marad shi ko munafiki wanda ba mu'mini ba da wanda a cikin zuciyarsa akwai kaikayi da cuta ta munafurci da shakka la budda an yadhhara ma fi qalbihi ala jawarihi wa lisanihi shi kuma wannan babu makawa a sanadiyar wannan jarabawa to Allah ya bayyana wa mutane abinda ke cikin zuciyarsu munafikan a aikace da harshen su da gabobin su sun tona asirin su an gane cewa su munafikai ne thumma zakara hikmatan ukhra sannan Allah ya kara ambaton wata hikima ta daban wa huwa tamhisu ma fi qulubil mu'minin bayan al-ibtila domin sanin abin da ke cikin zukata kuma Allah ya tantance abin da ke cikin zukatan mu'mine a kebance wa huwa takhlisuhu wa tanqiyatuhu wa tahribuhu shine Allah ya tsame musu datti ya wanke musu zukatan su ya rairaye musu zukatan su fa innal quluba domin su zukata yukhalituha bi galabati tabae, tana samu ita zuciyar dan adam tana cakudanteniya ana samu a cikin ta bi galabati tabae, sakamakon galabar dabi'ar da Allah ya halicci mutane akai. Allah ya halicci mutane da wata dabi'a wacce wannan dabi'a ba sa iya canza ta, ita ce dabi'ar haduwan alkhairi da sharri a cikin zuciyarsu da rayuwarsu, zabin aikata alkhairi da zabin aikata sharri a cikin iradarsu. To wannan dabi'ar da Allah ya halicci mutane, wa mailin nufus, da kuma karkata na rayuka, ran dan adam a dabi'ance yana karkata izuwa ga wasu abubuwa na san duniya da kin mutuwa da san tara abin duniya da san shugabanci da san ayaba mishi da dai gasunan soyayyen zakatar dan adam wanda aka sani, wa hukumul ada, da kuma hukuncin al'ada wato culture inda mutun ya taso, garin su ko kabilar su ko al'ummar su suna da wasu abubuwa wadanda sune tsarin rayuwar su. To wannan tsarin rayuwar dan adam bai fita daga cikin sa, duk inda dan adam yake al'adun mutanen da yake rayuwa a cikin su suna tasiri a kansa, tun daga tunanin da yake zama a kwakwalwarsa, da irin yaren da yake magana da shi, da irin abincin da yake ci, da irin sirar da yake sawa, da yadda yake kallon abubuwa, abinda yake cewa world view, yadda yake kallon ru'yatuhu lil hayat. Dole waɗannan abubuwan suna zama suna tafiya ne tare da al'adun mutanen da ya taso a cikin su. To waɗannan al'adu suna yin tasiri akan duk kunce-kuncen da mutum zai value judgment, me zai gani a matsayin mai kyau, me zai gani a matsayin mummuna, me zai so, me zai ki, duka al'adun mutane suna da tasiri a wajen wannan. Wata zini shaitan, sannan kuma da yadda shaitan ke kawata wa dan adam abubuwa na sarrai, na sha'awa, na barna, na fajirci, wastila'il gafala, da kuma yadda wofantuwa daga tunanin lahira, wofantuwa daga tunanin makoma, shi ma yana tasiri akan dan adam. Duk waɗannan abubuwan sukan yi tasiri ta hanyar mene, ma yudaddu ma awda'a fiha, ma udi'a fiha, yukhalituha ma yudaddu ma awda'a fiha. Wannan shine ci gaban zancen wannan can duka, wato jumla ce mu'tarada ko kuma jumal ne mu'tarada, maganganun ne wanda suke shubul jumali mu'tarada. Fa innal quluba yukhalituha ma yudaddu ma udi'a fiha, su zakata suna samun sabani, ana samun wato cakudaidaniya na abin da yake ya kishiyanci asalin abin da aka zuba a cikin ta, min al-imani wal islami wal birr wat taqwa, imani da musulunci da biyayya Allah da takawa, waɗancan abubuwan da ke bujirowa zakata suna yin sabani, suna kishiyanta imanin. Sune mene? Dabi'ar dan adam, karkatar zuciyarsa, al'adu, rudin shedan da kuma mantuwa, duk waɗannan sune suke zuwa sai su cakudu da imanin sa, da musuluncin sa, da tsoron Allah sa. To sai ga ana samun wato abin nan, ana samun kokuwa, wani lokaci imani yayi galaba, wani lokaci san zuciya yayi galaba, wani lokaci al'ada ta yi galaba akan shi, wani lokaci musulunci yayi galaba akan shi, haka dai haka dai. To kuma al-hukmu lil aglab, zai masa hukunci da wanne ne abin da ya fi karkata zuwa gare shi. Falau turikat fi afiyatin da'imatin mustamirra, da ce za a bar zuciyar dan adam a cikin zaman lafiya, a cikin nagarta, kamar zuciyar mala'iku, a ce diman da'ima, haka take akan imani da musulunci da nagarta da tauhidi da taqwa. Lam tatakhallas min hadhihi al-mukhalata wa lam tatamahhas minhu, da za a batta haka nan kawai ta zauna, to ba za ta iya kukutuwa daga waɗancan abubuwa da suke cakudaya da ita ba, walam ta tamahasinu, ba ta tace daga barin su ba. Da za a bar zuciyar mutum haka kawai, babu wata jarabawa, babu wani faɗi tashi, to ba za ta lalace ne gabaki ɗaya. Faqtadat hikmatul azizi an qayyada laha min al-mihani wal balaya ma yakunu kad-dawa'il karihi liman arada lahu da'un, sai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hikimarsa da kaddarawarsa sai hukunta jarabawoyi da bala'o'i su dinga bujiro ma zuciyar dan adam, sai su zama kamar magani ne wanda yake mai daci, ad-dawa'ul karih, magani mai daci wanda bai da dadi a baka, kamar misali yanzu a ce tablet na flagyl ko makamantan shi, liman arada lahu da'un, ga wanda yake da wani ciwo a ce ya sha magani mai daci, in lam yatadaraku tabibuhu bi inzal bi izalatihi wa tankati min jasadi, wanda yake da wani ciwo za a bashi magani mai daci wanda in ya sha likitan shi ya bashi, to wannan maganin shine zai riski ciwon ya fidda ciwon daga jikin shi, wa illa in ko bai sha ba khifa alayhi minhu alfasad wal halaku, to za a tsoratar mishi cewa wannan ciwon zai wahalda shi, zai barnatar da rayuwar shi ko ya halaka shi. Mutum ne yana jin zafin ciwo, to ciwon nan ko dai ya sha magani wanda shi ma yana da daci bai da dadi sai ya warke, ko kuma ya tsoraci magani ya kisha ciwon kuma ya mishi illa ko ya halaka shi gabaki daya. Fa kanat ni'matuhu subhanahu, sai da ni'ima Allah madaukakin sarki alaihim akan bayinsa, bi hadhihi al-kasra wal hazima, Allah ya musu ni'ima ne aka kwashe kafar su aka ci nasara akan su, wa qutila man qutila minhum, aka kashe waɗanda aka kashe daga cikin su, tu'adilu ni'matahu alaihim, wa qatlu man qutila minhum tu'adilu ni'matahu alaihim bi nasrihim wa ta'idihim wa dhafrihim bi aduwihim, in ka lissafa adadin waɗanda aka kashe daga cikin su, to zaka ga cewa ni'imar da Allah yayi musu ta nasarar da suka ci daga baya da taimakon da ya basu da nasarar da ya basu akan abokan gaban su, to wannan ya wanke abinda aka kashe musu na mazaji, wato an yi kankan kenan. Falahu alaihim ni'matut tamma fi hadha wa hadha, dan haka abubuwan guda biyu duka ni'ima ne, kashe su da aka yi, wasu suka samu shahada ya zama hanyar daukan izina, sannan kuma falala da Allah ya musu daga baya ya ba su nasara. Thumma akhbara subhanahu wa ta'ala an tawalli man tawalla min almu'minina as-sadiqina fi dhalika al-yawm, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin wato mu'minai waɗanda suka juya suka bada baya suka ruga da gudu a wannan rana a wannan yaki, wa annahu bi sababi kasbihim wa dhunubihim, cewa kuma dalilin da yasa suka gudu daga fagen faman nan sakamakon abinda suka aikata ne da kuma zunubansu. Fastazallahum ash-shaytanu bitilka al-a'mali hatta tawalla, shine shaytan ya samu hanyar da zai kaskantar da su ta hanyar waɗannan munanan ayyuka nasu har suka kai ga sun gudu daga fagen faman. Fa kanat a'maluhum jundan alayhim, haka munanan ayyukan su ne suka zama sojojin da suka halaka su. Izdada biha aduhum quwwa, wanda suka karawa abokin gaban su shedan kenan da kafirai suka kara karfi ta hanyar munanan ayyukan da su suka aikata. Fa innal a'mala jundun lil abdi wa jundun alayhi, domin su ayyukan bayi ko da su zama sojojin da ke taimakon ka in kai aikin alkhairi ko sojojin da za su halaka ka idan ayyukan banza ne. Wala budda lil abdi kulla waqtin wala budda, dole haka yake kasancewa ko dai laka ko alayka. Falil abdi kulla waqtin sariyatun min nafsihi tahzimuhu, bawa ko da yaushe yana nan tare da wata ƴar karamar runduna a cikin zuciyarsa wacce za ta iya halakar da shi aw tansuruhu ko kuma ta taimake shi. Fa huwa yamuddu aduwahu bi a'malihi min haythu yadhunnu annahu yuqatiluhu biha, bai san cewa yana taimakon abokin gaban shi bane a sa'ad da yake yakan abokin gaban idan bai yi aiki na kwarai ba. Wa yab'athu ilayhi sirriyatan takzuhu ma'a aduwihi min haythu yadhunnu annahu yabdu aduwahu, kuma sai ya zama kamar yana aikawa da wata karamar runduna tana taimakon abokin gabansa ne akan shi a yayin da yake tunanin yana yakan abokin gabansa. Fa a'malul abdi, su ayyukan bawa tasuquhu kasran ila ila muqtadaha min alkhair washarr, ayyukan da bawa yake yi suke jan shi automatically, suna jan shi zuwa ga abinda ya aikata. Idan alkhairi yake aikatawa ayyukan shi za su dashi zuwa ga nasara da alkhairi, idan sharri yake aikatawa ayyukan nan da yake aikatawa za su dashi zuwa ga bata da sharri. Wal abdu la yash'uru aw yash'uru wa yata'ama, bawa bai ma san haka tana faruwa ba ko kuma ya san tana faruwa amma zai makance ba zai gani ba. Fa fararul insani min aduwihi wahuwa yuqiquhu innama huwa bijundin min amali, ace bawa musulmi ya gudu ya tsoraci abokin gabansa, to wannan yana faruwa alhalin zai iya abokin gaban, to wannan yana faruwa ne saboda mummunan aikin sa. Ba asahu lahu shaytanu wastazallahu bi, Allah ya shaytan ya dawo mishi da wannan mummunan aikin ya kuma halaka shi ta hanyar wannan mummunan aikin. Da aka guduwa da suka yi bunin aikin su ne ya ja a lokacin. Thumma akhbara subhanahu annahu afa anhu, sannan sai Allah ya saki ba da labari ya ce to kuma ya gafarta musu. Da anna hadhal fararu afadhal farara da anna hadhal sirara lam yakun an nifaqin wala shakkin, domin wannan gudun da suka yi bai kasance sun gudu ne dan munafurci ko dan suna shakkar gaskiyar addini ba. Wa inna ma kana ariban, wani abu ne da ya bujuro musu. Thumma karrara alaihim afallahu anhu, Allah ya yafe wannan arid din fa adat shaja'atul imani wa sabatuhu ila markabiha wa nisabiha, da haka suka samu karfin jarinta da karfin imani da tabbatuwa suka dawo musu suka ci gaba da yaki. Thumma karrara alaihim subhanahu, sannan Allah ya maimaita wannan magana da cewa anna hadha alladhi asabahum inma utu min fihi min qibali anfusihim, cewa wannan abin da ya same su abin da yasa ya same su su suka gawa kansu wa bi sababi a'malihim, sakamakon aikin su. Faqala, Allah yace awalam ma asabatum musibatu asabatkum musibatun kad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir. Allah yace awalam ma asabatkum musibatu, yanzu kuma duk lokacin da musiba ta same ku qultum sai ku ce kad asabtum mithlaha, wanda a da kuma kunci nasara ninki biyu irin wannan qultum sai ku dinga cewa anna hadha, wannan kuma daga ina, kul kace da su huwa min indi anfusikum, ku ka jawo kanku inna allaha ala kulli shay'in qadir, domin Allah yana da kaddara akan komai. Awalam ma asabakum, da Allah yace awalam ma, alhamza din ta istifhami ce, shi kuma wawun din wawul ataf ne, kuma a ce to yanzu kuma da musiba ta same ku, al musiba anan malamai suna fassara shi da wannan nasara da aka ci a gansu, algalabatu alaihi, nasara da aka ci a kansu, kad asabtum mithlaha, wanda a da kun samu ninki biyu irinta. Me yake nufi da ninki biyu? Su yanzu an kashe musu mutum 70, to amma a Badar su sun kashe 70, sun kama 70, shine ninki biyu din, domin wanda aka kama fi hukumil maqtul, dan kaga dama wanda ka kama a matsayin fursunan yaki zaka iya kashe shi, kamar yadda kuma Allah ya goyi bayan da an kashe su, to shine mithlaha din ninkin wannan guda biyu. Qultum sai kuna cewa anna hadha, ai min aina asabana hadha, ta ina wannan bala'i ya bujuro mana, shine Allah ya ce kul kace musu huwa min indi anfusikum, shine daga wurin ku wannan abin yake, saboda tanaza'atu wa asaitum illa, kun yi munaza'a kuma kun saba wa Allah. Wallahu ala inna Allah ala kulli shay'in qadir, lalle Allah yana da kaddara akan komai. Ba sa'adi yake cewa ma'anar Allah yana da kaddara akan komai anan, abinda yake sai su lura shine kada a kar su muna ta zato ga Allah, Allah zai ba su nasara anan gaba. Wa zakara hadha bi ainihi fi ma huwa a'ammu min dalika fi suwaril makkiyya al-makkiyya, kuma Allah ya ambaci irin wannan ka'idar cewa duk abin da ya same ku na musiba to ku ka jawo kanku a cikin surori na Makka, da ita wannan sura ayan Madina ce. Allah ya ambaci haka a cikin fadin sa da yake cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, lallai wa ma asabakum, duk wani abu da ya same ku min musibatin na ainihin musiba fa bima kasabat aydikum, to da dalilin abinda hannayenku suka aikata ne. Wa ya'fu an kathir, Allah yana gafara akan abu da yawa. Haka nan ma to kaga ma asabakum, duk abin da ya same ku na wata ukuba ko wani bala'i a duniya ko wani fitina a cikin dukiya ko a cikin rayuwarku ko a cikin harkokinku ko makamanta haka, to fa bima kasabat aydikum, ku kuka jawo kanku. A cikin hadisin al-Imamu Ahmad wanda ya ruwaito da isnadi tabbatacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da ya same ku ma min maradin au uqubatin au bala'in fid dunya duk wani abu da ya same ku na cuta ko rashin lafiya ko wani bala'i a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadima aznabtum ko lafazi makamancin haka da zunubin ku ne yace wallahu ahalamu min an yusni alaihi al'uqubata fil akhirah Allah hakurin shi yafi karfin yi muku jarabawa a nan duniya ya kankare muku zunubai ranar alkiyama kuma ya kara kama ku da wannan zunuban daga zunubin da kuka yi ne idan Allah ya so ku da rahama sai yi muku ukubar zunubin tun a nan duniya sai kaga kuna ta shiga bala'i da fitintunu da rigingimu ba wai Allah baya son mutum bane kamar yadda galibin mutane tunanin su ke kaiwa har mutum ya dinga tunanin wai me yayi wa Allah ne a'a ai babu abin da kai sai dai abin da kai wa kanka na zunubai ko barna walau ya'khudullahu an-nasa bima kasabat bima kasabu kai ko ma taraka ala zahriha min dabba da Allah yana kama mutane da duk abin da suka aikata to ba zai bar kowa ko wani abu mai yawo akan duniyar nan da ba za a bar shi ba kamar yadda Allah yake cewa ne kuma har ila yau gashi nan zamu karanta ma asaba min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik idza sayyidina Ali yake cewa wannan aya ta fadin Allah wa ya'fu an kathir yace ita ce arja ayatun fi kitab ayatin fi kitabillah aya mafi nuna arraja mafi nuna sarai zuwa ga samun rahama Allah to da yace musiba malamai suna fassara musiba anan da aka ce ma asabakum min musibatin ko suka ce alhudud alal maasi haddin da yake mutum akan kisa ko shan giya ko zina ko kazafi da makamantansu su ake nufi da musiba anan aikin da mutum yayi ne amma ma'anar shi tafi fadi fiye da wannan duk abin da ya samu mutum da wani bala'i a duniya a matsayin shi na musulmi to zai zama sakamakon aikin shi ne fa bima kasabat aydikum a kira'ar nafi'u babu wannan fa wannan kawai zai zama bima kasabat aydikum bima kasabat aydikum babu fa wannan shi da ibnu amir sai zama ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum sai zama ba sharadi bane kenan ya zama labari ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum abubuwan da suke samu ka daga na musiba sakamakon ayyukanku wa ya'fu an kathir Allah yana gafara akan abubuwa da yawa kuma Allah yace ha ila yau ma asabaka min hasanatin fa min Allah abinda ya same ka na wani abu mai kyau to daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wanda kuma ya same ka na mummuna to daga kanka ne fal hasanatu was sayyi'atu hahuna alhasana da as-sayyi'a a wannan aya sune an-ni'matu wal ma'siya ba lada da zunubi ake nishi ba ma asabaka min hasanati ay min ni'matin wata ni'ima a duniya wa ma asabaka min sayyi'ati aw min musibatin fa ni'matu min Allah manna biha alayka ni'ima Allah ya maka ita ne a matsayin falala wal musibatu innama nasha'at min kibali nafsika wa amalika ita kuma musibar ta samu ne sakamakon aikin ka da kai kanka fal awwalu fadluhu wannan ni'ima falala ce daga Allah wasani wannan kuma wato ni'ima ko musiba adluhu adalci ne daga Allah wal abdu yataqallabu baina fadlihi wa adlihi kama bawa yana kai kumuni tsakanin adalcin Allah da falalarsa jarin alaihi fadluhu Allah yana gudanar da falalar shi akan ka madin fihi hukmuhu kuma hukuncin Allah yana zartuwa akan bawa adlun fihi qada'uhu sannan hukuncin da Allah yayi akan bawa ya zartar to adalci وختم الآية الأولى بقوله ثم الله يشكي آية فرقو دي يكي تشوى إن الله على كل شيء قدير الله مي قدر أن أكون كومي بعد قوله بان يشكي قل هو من عند أنفسكم ثم قالوا لا يدنغ أنت أبن غمتانا كما يشكي شكي دي قدر أكون كومي شيني مالا زي من التعليق أكون وانا تشوى إلاما لهم بأموم قدرته ما عدلي دي يشكي إن الله على كل شيء قدير دي يجي مستوى kaddararsa ta game komai tare da adalci wa annahu ajilun qadirun kuma shi mai adalci ne kuma mai iyawa ne wa fi zalika isbatul qadri was sababi a cikin haka akwai tabbatar da kaddara wanda Allah ke zartawa da kuma sababi wanda dan adam ke riko da shi fa zakara sababa wa adafuhu ila nufusi ya ambaci sababin kuma ya danganta shi zuwa ga mutane shine qul huwa min indi anfusikum wa zakara umul qudrati wa adafaha ila nafsi sannan ya bace kaddara inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma ya danganta wannan ga kansa fal awwalu yanfil jabara tabbatuwar sababi yana kore aqidar jabariya wanda suke cewa dan adam bai da katabus akan abin da yake wasani nabiyun kuma tabbatar da kaddara yan fil qaula bi ibtalil qadri shi kuma yana kore magana yan kadariya wanda suke cewa dan adam komai shi yake yin kayan shi Allah ma bai san za a yi ba dukkanin su hanyoyi ne na bata fa huwa yushakilu qaulahu kaga wannan yayi kama da fadin Allah da yace liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin Allah yace abu hanya ka zaba hanyar da zaka bi inna hadina husbila imma shakira wa imma kafura to liman sha'a minkum an yastaqi wanda yaso ya daidaitu ga hanyar daidaituwa nan yabi wa ma tasha'una amma baka da izinin ka so ka bi wannan hanyar illa an yasha Allah rabbul alamin sai Allah ubangijin talikai ya ga dama ya kaddara maka kaddarar ka bi wannan hanya sannan zai baka karfin ka ji karfin ikon iradar bin hanyar da aka kaddara Allah tana sama da komai a cikin ta ne yake zartar da komai sannan ya ba mutane dama su yi zabi karkashin kaddararsa karkashin ikon sa karkashin iyawarsa wa fi zikr qudratihi huna nakta latifa akwai wata fa'ida mai ban sha'awa a daidai nan wajen wayya anna hadha al-amr bi yadi shine cewa wannan al'amari yana hannun Allah ne wa tahta qudratihi kuma karkashin ikon Allah wa annahu huwa alladhi law sha'a lasarafahu ankum kuma Allah ne inda ya so sai ya kautar da wannan bala'i daga barinku fala tatlubu kashfa amsalihi min ghairi kar ku nemi yaya irin wannan bala'in daga wani Allah wala tattakilu ala siwahu kar ku dogara da wani Allah wa kashafa hadha al-ma'ana wa awdahu kull al-ibahi bi qawli sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da wannan ma'ana karara ya bayyana ta da yace وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله أبن دي سامي كرندا تارلكن سوجو جنن قدابي سكهدو فبإذن الله يا سامي كني بسا قدرا وألا الإذن أنا يتشي وهو الإذن الكوني القدر إذن إني نقدر نظر تواب وألا يتشي أجي أيواء يا ذر تدسي أبن يفاو للشرعي الديني akwai al-idhnu shar'i shine Allah ya ce aje ayi kaza abu kuma al-idhnu al-kauni shine Allah ya kaddara faruwa abu a kauli fi sihr kuma idan fada game da sihiri yake cewa ma hum bidarrin bihi min adin illa bi idhnillah ba za su iya cutar da kowa ba sai da izinin Allah kaga al-idhnu anan al-qadr ne shi ma kuma akhbara an hikmati hadha at-taqdir sannan ya kara bada labarin hikimar wannan kaddara wa hiya an ya'lamu al-mu'minina an ya'lamu al-mu'mina min al-munafiqina ilma iyanin wa ru'yatin yatamayyazu fihi ahadu al-fariqayn min al-akhir tamyizan zahiran to shine dan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa mu'minai abinda ke tare da munafikai su waye su a san su ido da ido a gansu a gane su har a bambance tsakankanin bangaren mu'minai da bangaren munafikai wa kana min hikmati hadha at-taqdiri takallumu al-munafiqina bima fi nufusihim wanda a cikin wannan hikima shine sai munafikai suka dinga fadan maganganu suna tonawa junansu asiri fasami'ahul mu'minuna mu'minai suka ji wannan zance daga bakin munafikai wasami'u raddallahi alaihim kuma suka ji abinda Allah ya maida martani wa jawabahu da amsar da ya bayar lahum ga munafikan wa arafu mu'addan nifaqi wa ma yaqulu ilayhi suka san kuma mafita da makoman munafinci suka gane yadda munafinci yake wa kaifa yahrumu sahibuhu sa'adatad dunya wal akhirah da kuma yadda munafinci yake hana mai yin shi jin dadin duniya ya hana shi kuma jin dadin lahira Allah ka tsare mu fa yaudu alayhi bi fasadid dunya wal akhirah sai dawo mishi da barna wanda ke munafinci barna kawai ke tarawa kanshi a duniya da lahira falallahu falillahi kam min hikmatin fi dimn hadhihi alqissa baligati yace lallai kuwa babu shakka akwai hikimomi da yawa a cikin wannan kissa mai matukar fa'ida wa ni'matin 'alal mu'minina sabira da kuma ni'imomi da yawa da Allah ya lalaba mu'minai da su wa kan fiha min tahzirin kuma akwai tsoratarwa wa takhwifin da bada da jan kunne wa irshadin da shiryatarwa wa tanbihin da fadakarwa wa ta'rifin bi asbabil khairi wa sharri da kuma gwada musu yadda za su samu alkhairi da inda za su guje wa sharri wa ma lahumu da abinda zai samu daga hakan wa aqibatuhuma da kuma makoma alkhairi da makoma sharri wa ma'alihima haka ne anaku ke wa ma'alihima da magangarar su wa aqibat hima da kuma sakamakon su thumma azza nabiyahu wa awliya'ahu amman qutila minhum fi sabilihi ahsana ta'ziyatin sannan sai Allah kuma yayi gaisuwar mutuwa yayi musu ta'ziya yau annabi sallallahu alaihi wasallam ta'ziyar mutuwa da aka kashe musu sahabbai da ƴan uwa da shi da sauran waliyan Allah subhanahu wa ta'ala wato sahabban ki ne musu ta'ziya kikkiawa wa alqafata ta'ziya mafi dadi wa awda'aha ila rida bima qabahu laha wanda kuma ta jasu zuwa ga su yadda da abinda Allah ya kaddara musu fa qala Allah yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum Allahu min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yarhaqu min khalfihim alla khawfun alayhim wala hum yahdan Allah yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan kar ku dinga riya cewa wadanda aka kashe su a wajen jihadi na daga kalmar Allah kar ku dinga kirga su cikin matattu bal ahya'un yadda abun yake suna nan da rayuwa inda rabbihim yurzaquna suna samun arziki a gun ubangijin su farihina bima atahumullahu min fadli suna jin dadin abin da Allah ya ba su na falalarsa wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim sannan suna albishir ga waɗanda ba su riske su ba a bayan su Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun cewa su ba sa cikin wani tsoro ba sa cikin kuma bakin ciki wannan aya ta zo ne ta sauka ne akan kissar Jabiru da dan Abdullahi da shi da waninsa wanda kamar yadda Muslim ya ruwaito za mu je mu kissa anan gaba Jabiru bai je yakin Uhud ba saboda baban shi ya bar shi jiran ƴaƴa ƴan uwan shi guda tara kuma kamancin su sannan kuma an kashe baban ya bar bashi ya bar kaza ya bar kaza shine yazo yana so ya musu aure rasa yadda zai yi ga masu bashi sun takura mishi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bashi labarin Allah yayi magana da babanka ya tambaye shi me yake so yace yana so a maida shi duniya ne a ƙara kashe shi Allah yace a banda wannan cito ina so ya Allah ka bada labarin halin da muke ciki shine aka saka da wannan aya wala tasabana allazina qutilu fi sabilillah a wata riwayar kuma wadai ta ma ingantacciya ne wannan ya faru ne ga su taran wato shahada'u na Uhud din Allah ya tara su an sanya rayukan su a cikin watan tsuntsaye waɗanda suke firfirawa a ƙasan al'arshin Allah sai suka ce suna so a gaya mu al'ummar da ke baya halin da suke ciki na falala shine aka saukar da wannan aya to Allah ya ce ahya'un suna nan da rayuwa ba matattu bane bal ahya'un suna nan da rayuwa shi sa kamar yadda ya tabbata kamar shi baban Jabiru da wasunsu a ƙasa bata ci jikinsu ba basu rube suka zama ƙasa ba za mu ga mu Jabiru ya cire baban shi daga kabarin nan bayan shekaru mun karanta a baya ma amma yana nan yadda yake hatta jinin da aka sara mishi takobi a jikin cibi a jikin cinyarsa yana nan da raguwar danyantakarsa wani kuma ya bushe a jikin likafin to a cikin mutane kamar yadda al-Imamul Qurtubi ya ambata a cikin littafin shi a tazkira fi ahwalil mauta wal akhira akwai mutane da dama waɗanda ake samu ƙasa ba ta iya cin su Allah yana hana ƙasa ta ragargaza jikin su daga ciki akwai shuhada'u din bayan annabawa da waliyai akwai shuhada'u akwai hamalatul qur'an akwai al muhsinun akwai kuma al mu'adhdhinun akwai ladanai akwai alrammomi akwai masu halin kirki akwai waɗanda suka kasance annabawa da waliyai da makamantansu duk ana iya samu daga cikin su sai ka ga jissa wato gawar mutum ta shekaru aru aru amma tana nan kamar ya kwanta bacci wasu suka ce abinda ake nufi da ahya'un anan shine kasancewar wato ƙasa ba ta cin gawarsu to amma wancan hadisi ya fayyace me yake nufi shine Allah ya ba su wata rayuwa ta musamman ba irin gamagarin rayuwar barzahu ba shine an sa rayukansu a cikin wasu tsuntsaye na musamman suna yawo a cikin aljanna su kuma suna moran wannan yanayi inda rabbihim a wurin Allah ubangijinsu yurzaquna al-Imam al-Qurtubi ya ilawa cikin tafsirinsa rahmatullahi alayhi ya kawo wani labari game da kissar shigowar turawa az-zalimai kasar Qurtuba a shekara ta 627 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka shigo suka sammatsi mutane cikin watan Ramadana na wannan shekara kawai suka shigo da sassafe suka ta kashe mutane suna yanka su suna kona wurare kasuwanni da masallatai da sauransu yace a ciki aka kashe mahaifinsa to da aka kashe mahaifinsa sai ta tambaya fatawa a gun malamai shin mutumin da kafirai suka kashe shi amma ba a masaf ba ba a filin daga ba suka mishi wannan kisan gilla suka sammatse shi shin su ma suna cikin shuhada'u waɗanda hukuncen su zai za a riske shi da za a riske da shi da wancan ta hanyar ba za a yi musu wanka ba da sallama mustahabi ne za a rufe su a nan inda suka fadi ko za a ci gaba da safa su a matsayin shahidai ko ba za a musu haka ba to da karke yace ya samu dai gamsuwa fatawan malamai a lokacin da suka bashi da sun yi sabani amma sai ya ga mafiya sun karkata izuwa ga cewa za a yi musu wanka a yi musu jana'iza ta gamagarin mutuwa ba mutuwa ta ainihin fagen jihadi ba duk da yake yace daga baya da ilimin shi ya nuna kuma sai ya gane dama bai musu wankan ba da yafi wallahu a'lam to da Allah yace yurzaquna menene ar-rizqu da ake ba su wasu malamai suka ce as-sana al-hasan as-sana'ul jamil yabo da Allah yake musu aiko da ayoyi da Allah ya bada labarin yabo da aka musu shine ya raya ambatan su ya azarta su wasu suka ce daf'ud dain wal madalim Allah zai biya musu basussuka da abubuwan da suke na haƙoƙin wasu mutane a kansu a nan duniya domin hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda diyya mutuwa shahada za a yafe mishi dukkanin zunuban shi in banda addainu in banda bashi to waɗannan zunuban da za a yafe mishi shine arzikin da Allah zai bashi kuma hatta shi kanshi bashin Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa yana iya biya wa mutum bashi amma da sharadi kamar da malamai suka ambata idan mutum ya mutu ya bar bashi ya bar abu mai hadari a baya kuma na daga cikin kuskure abinda wasu suke yi a yanzu musamman magada sai su sa bakin ciki cikin su ba za su biya bashin da babansu ya biya ba ya ce wallahi ba za su biya ba su gado kawai za su raba wannan zalunci wannan saba wa shari'a ne domin ayar da tace ku ci gado ita kuma tace ku biya bashi kuma tace sharadi ne ba za a raba gado ba sai an biya bashi min ba'di wasiyatin yusuna biha awdain da haka sai an gama biyan bashi kamar da malamai suke cewa walau ata ala irsihi kulli koda ya cinye gadan gaba daya sai ku hakura da haka ba daidai bane ba ku da haƙƙi magada ku ce wai ku ba za ku biya bashi ba dan zan sa mai ruwana ta tabar da sosai saboda san kuɗi da yawa mutane yawa mutun ya mutu ya bar kuɗi ya bar bashi kuma ya bar magada sai ga magadan suna kin wai su ba su yadda da bashin ba ko an ba da bashi sai ƙarya ne ba abin shi bashi to akwai mutanen da Allah cikin hikimarsa yana iya daukar dawainiyar biyan musu bashi daga taskarsa daga ciki malamai suka ce kamar da yake cikin dawantar tafin na at-tazkira fi akhbaril mauta wal akhirah na ibnu na al-imam al-qurtubi abu abdullah al-mufassir kenan ya kawo cewa malamai suna ganin mutanen da za a biya ma bashi waɗanda Allah subhanahu wataala zai biya musu ya sa a yi musu sauki to akwai wanda bai bar abin da ya wanda ba za a biya mishi ba a sori wanda zai zama haƙƙin nanan akan shi ne man taraka wafa'ahu wa lam yusi wanda ya bar abin da zai biya bashin ana bin shi bashi kuma ya zo mutuwa amma ya bar dukiyar da akwai bashin akwai abin da zai biya bashin a ciki amma sai ya ki fada ma magadan shi cewa bashin wani a biya wanda ta yi wannan shi ne ga idan wannan nan ya zo ya fada a ce ba a sani ba saboda wanda yake da bashin bai biya ba ko kuma auqadara alal ada'i wa lam yaf'al dan da yake rayuwa yana da wadata da zai biya bashin sai yake biya yayi mu matsala kina yake biya to ko ya mutu wannan yana nan akan shi ko kuma manista dana wasarafahu fi safihin aw ma'asiya wanda ya ci bashi yaje ya ciyar da ya kashe wannan kudin ta hanyar wani barna ko shirme ko saban Allah ya ci bashin ba abin arziki ba abin alheri ba amma wanda ya ci bashi saboda talauci ko bukata kuma bai kasa biya sannan ya ci da niyyar biya to wannan Allah subhanahu wataala yana biya masa to a cikin haka shine sai Allah ya biya wa waɗannan bayi nashi waɗanda suka yi shahada Allah yakan biya musu dukkanin haƙoƙinsu haƙoƙin al'umma da ke kansu yana daga cikin ar-rizqu din wannan Ibn Athiyya ya faɗi wannan maganganu a cikin tafsirinsa wallahu ta'ala a'lam
to kaga wannan aya tana daga cikin ayoyin da suka zo da nuna babban abin da yake ga shahidi na lada tana nuna wato girman thawabu shahid ladan wanda ya shahada saboda Allah zai bashi wannan rayuwa ta musamman da arziki sannan kuma ga falalar Allah sannan ba sa bakin ciki sannan Allah ya sanar da sauran al'ummar duniya hal da suke ciki fa jama'a lahum fil hayati ad-da'ima ila al-hayati ad-da'ima manzilat al-qurb minhu kaga bayan rayuwa matabbaciya sannan Allah kuma ya ba su kusanci da shi da yace inda rabbihim suna gurin ubangijinsu wa annahum indahu wa jaryan ar-rizq al-mustamir alayhi sannan Allah ya gudanar da arziki madawwami akan su wa farahum bima atahum min fadlihi kuma ya sanya suna yin falala suna yin faraha farin ciki sakamakon abin da ya ba su wa bi istima'ihim bihim yatimmu sururuhum wa na'imuhum okay wa huwa fawqa ar-rida farin cikin da Allah ya ba su suna yi yana sama da yarda bal huwa kamalur rida shine cikar yarda Allah ya baka falala kuma ka zama kana jin dadin ta kuma wani zaka ga Allah ya bashi arziki amma arzikin na bashi wahala bai jin dadin arzikin saboda Allah ya jarabce shi da wata jarabawa a cikin arzikin to Allah ya ba su wannan arziki kuma ya sa suna jin dadin arzikin to wannan shine cikakke yarda da Allah ya musu wastibsharuhum bi ikhwanihim alladhina bi ijtima'ihim bihim yatimmu sururuhum wa na'imuhum sannan Allah kuma ya musu bishara ya bada labarin abin da suke ciki ya fada ma ƴan uwansu da suke baya kuma waɗanda in sun gamu da su a lahira to za su samu cikakken jin daɗi da ni'ima wastibsharuhum bima yujaddidu lahum kull waqtin min ni'matihi wa karamati sannan Allah ya bada labarin abin da yake maimaita musu kullun ni'imarsa da karamarsa wa zakkarahum subhanahu fi asna'i hadhihi al-mihna bima huwa min a'zami minanihi wa ni'amihi alayhim allati in qabalu biha kull mihnatin nalatum tanaluhum wa baliyatin talashat fi jambi hadhihi an-ni'mati hadhihi al-minnati wa an-ni'ma sannan Allah ya tuna musu wata ni'ima da ya musu wanda wannan ni'ima da Allah ya yi musu idan suka gwada ta suka yi comparing dinta da duk wani bala'i da ya sare da su talashat fi jambi hadhihi al-minna wa an-ni'ma wannan bala'in zai narke ya bace a neme shi a rasa idan an gwada shi da ni'imar da Allah ya musu ولم يبق لها اثر البتة da dai ba za a ga wannan bala'in ba wahiya minnatuhu alaihim bi irsalir rusul shine bi irsalir rasul min anfusihim ilayhi shine falala da Allah ya musu saukar musu da manzo wanda yake daga cikin su ya tulu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wanda yake kanta musu ayoyin Allah yake musu wa'azi yake tuna musu alqur'ani da sunna wa yunqidhuhum min ad-dalali alladhi kanu fihi qabla irsalihi ila al-huda Allah kuma ya aika musu wannan manzo wanda yake cire su daga batan da suke ciki kafin zuwan shi yana cire su daga wannan bata ya maida su cikin shari'a wa min ash-shaqa'i ila al-falah ya cire su daga tsiya zuwa tsira wa min adh-dhulma ila an-nur ya cire su daga duhu zuwa haske wa min al-jahli ila al-ilmi manzon yana cire su daga jahilci zuwa ilimi fa kullu baliyatin wa mihnatin tanalu al-abda ba'da husuli hadha al-khayr al-'azim lahu amrun yasirun jiddan duk wani bala'i da zai same ka da wata fitina bayan ka samu alkhairin kasancewa daya daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to babu shakka wannan bala'i kankani ne ba komai bane shi komin girman sa to Allah ya tuna musu wannan alkhairin da ya musu ila zambi alkhair alkathir kama yanalu nasu bi adhal madri fi jambi ma yahsul lahum bihi alkhair kama yadda mutane suke zama su shiga cikin ruwa ya taba su ruwan sama ba sa jin damuwa shi idan suna samun alkhairi a cikin sanda ake ruwa fa alamahum anna sababal musibati min indi anfusihim li hadaru kaga Allah ya fada musu cewa musibar su suka jawo kansu dan haka su shiga taitayin su wa annaha bi qada'i wa qadrihi li yuwahhidu wa yatakil kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara haka dan su zama sun kadanta Allah sun dogara da shi wala yakhafu ghayruhu kasu tsoron wani Allah wa akhbarahum bima lahum fiha min al-hikam li alla yattahimuhu fi qada'ihi wa qadarihi sannan kuma Allah ya fada musu abin da ke cikin wannan kaddara ta hikimomi dan kada mutun ya tuhumu cewa to me yasa Allah zai jarabci bayan shi mu'minai da irin wannan daga cikin mun ji daga cikin falalar har zuwa wannan falala da ya musu ta shahada ya maida su wato rayayyu yace kuma ya musu falala, ya bada labarin wannan falala, kuma ya ambata wurare daban-daban kaman nan din, da kuma fadin shi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun waliyata'arrafa ilayhim bi anwa'i asma'ihi wa sifatihi, kuma dan ya sanashe su nau'o'in sunayensa da siffofinsa, su gane aikin sunayen shi da siffofin shi. Wa sallahu bima a'tahum mimma huwa ajlun ajallu qadara, kuma ya ainihin wato sanyaya musu rayuwa da abin da ya basu wanda yake mai girman daraja, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa azama khataran mimma fatahum minan ni'am minan nasri wal ganima, yafi girma fiye da abin da ya kubuce musu na nasara da ganima. Wa azzahum an qatlahum bima naluhu, kuma ya musu ta'aziya akan abin da ya faru da su na rasa ƴan uwansu, min thawabihi wa karamati, abin da suka samu na lada da daraja a wurin Allah. Yunafisuhum fihi, Allah ya ba su labari dan su ma su kokari su nemi samun wato shahada din. Wala yahzanu alaihim, kuma kada su bakin ciki sakamakon mutuwar ƴan uwansu. Falahu alhamdu kama huwa ahluhu, godiya ga Allah kamar yadda Allah ya cancanta, wa kama yanbaghi li karami waji, kamar kuma yadda ya kamata a yi mai girman fuska Allah. Wa azza jalalihi, da daraja Allah. Sai mallam yace faslun, ga wata gaba. Walam man qalatil harbu, bayan da ya gama wannan dogon zancen akan falaloli da hikimomi, ya dade yana yin shi ko sai kuma kal asal labarin. Yace walam man qalatil harbu, yayin da yaki ya kare, in kafa'a al mushrikuna, sai mushrikai suka ja da baya, suka yi retreating, suka yi taraji'i, aka ga suna komawa da baya da baya. Fadanna al muslimuna annahum qasadu al madinata li ihraz al zarari wal amwal, sai musulmai suka ji tsoron kai ya zama waɗannan kafiran suna so ne su ga cikin garin Madina su kama ƴaƴa da dukiya a matsayin ganima. Fashakka zalika alaihim, sai wannan abun ya zama mai tsanani da ciwo a zuciyarsu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah ya ce li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, yace ma Ali dan Abu Talib, Allah ya kara masa yadda, ukhruj fi athari al-qaumi fanzur ma la yasnauna, isauri ka fita ka bi sawun waɗannan mutane ka ga me za su aikata. Wa ma za yuriduna, ina suka nufa. Fa inhum jannabul khayla wamtatul ibla, in kaga sun kyala dawakai sun haura kuma, fa innahum yuriduna makka, sun haura kuma wanda zai jura dogon tafiya, to maka suka nufa. Wa in rakibu al khayla wa saqul ibla, idan ko suka bi raquma suka bar dawakai, sori suka hau dawakai suka bar raquma suna kora su, fa innahum yuriduna al madinata, to suna so ne su gaggawa doki ya tafi a guje da su yanzu su shiga Madina, raquman kuma a yau laftin kaya da aka kwaso na ganima. Wallazi nafsi biyadi, annabi ya ce na rantse da Allah wanda rai ke hannunsa, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, la in araduha, wallahi in suka nafaci Madina, la asiranna ilaihim, wallahi sai na bi su, thumma la unajizannahum fiha, sai an sake ba ta kashi tsakanin mu da su a ciki. Qala Ali fa kharajtu fi atharihim anzuru ma za yasnauna, sai na fita na bi sawun su in ga me za su yi. Fa jannabul khayla, sai daga sun kyala raquma, wamtatul ibla suka hau, sori sun kyara dawakai, wamtatul ibla suka haura kuma, fa wajjahu ila makka, suka kama hanyar makka. Haka yake a dukkanin sokokinku, akwai wanda yake da nuskar da ba haka ba? To wannan magana dukkan ta tun daga can li aliyin dinnan har zuwa nan duka baya cikin littafin a asalin nuskar. Kun ga wannan nuskar ta Malam Bakar Abu Zaid, wanda ita ce muhaqqaqa mafi kyau, ita ce nuskar mafi kyau ta wannan littafi, wanda mun shayin amfani ta wajen gane kurakurai da rigingimu da suke ciki. Bakar Abu Zaid shine farfesan da ya jagoranci tawagar wato masu bincike da suka yi hakikin wannan nuska da wannan nagartar. To a ciki yayi bayanin abin da ya faru, gashi a wannan mujalladi na uku daga shafi na 281, gashi dai ce daidai inda yace walam man qaratil harbu in kafa al mushrikuna fa dhanna al muslimuna annahum qasadu, nan daga 280 kenan, annahum qasadu al madinata li akhadhi al zarari wal amwali fa shakka dhalika alayhi, fa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala annabiyyu kun ga shine anan ku faqala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama anuska da muke amfane ta li aliyin ko to a wannan nuskar sai yace faqala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da Allah da raina yake hannunsa law laqad subbima lahum hijaratu an riga an yi alama an tanaji wasu duwatsu mala'iku sun tanaji wasu duwatsu na musamman wanda an riga ai musu alama za a amfani da su law sabbahu biha da sun sake sun shiga cikin Madina kanu ka amsilil zahib da sun zama kamar jiya da ta wuce da sun zama tarihi inda ake cewa da Hausa to wannan shine abin da yake rubuce a cikin asalin nuskar sannan sai wancan ci gaban wallan ma azamu ala ruju ila makka to da aka zo sai mai talikin a kasa wanda ya talikin wannan juz'in shine Nabil ibn Nassar as-Sindi sai yake cewa a kasa tun daga maganar sa wallazi nafsi bi yadihi zuwa ka amsil zahib na ciro shi ne min zayun wa ayn wasu nuskoki ne da musu wata alama wa fi ammatil usuli a dukkanin sources da aka amfani da shi wannan hakikin nan bayadun fi mawdu'i wannan wurin agoge yake babu komai an shari wal hadithul muthbat zakarahu ibn hisham wannan hadisin da aka ambata anan ibn hisham ne ya ambace shi a cikin sirarsa an abi ubaida an-nahwi mu'dalan da isnadi wanda yake bai cika ba wa zakarahu al-waqidi aidan fi siyaqil ghazwati an shuhri hakanan waqidi ma ya ambace shi a cikin tarihin wannan yaki daga malamansa wa ulhika fi nun fi mawdhihi bi khatin mughayir a cikin nuska mai alaman nun da rubutu wanda yake ya sha bamban da asalin rubutun sai aka rubuta wa huwa alladhi fi nusakh almatbu'a abinda aka rubuta shine a jikin bugu da ake cewa a kasuwa shikenan gashi sai kawo shi faqala annabi sallallahu alaihi wasallama li ali ibn abi talib kaza 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 har zuwa karshen wa wajahu ila makka sai ya ce wa huwa wannan zancen siyaqu ma zakarahu ibn hisham fi sira haka ibn hisham ya ambata an ibn ishaqa wa zakarahu musa ibn uqba fi maghazihi kama fi dalail binawi illa anna alladhi ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi atharihim huwa sa'd ibn abi waqqas sa'd ibn abi waqqas ne wa kaza inda al-waqidi haka yake a wurin al-waqidi shi ma a cikin magazi din sa to wannan ka dai ji abin da yake tabbatacce a labarin kuma wannan kissa mu'dala ce zamu zo mu ji mun zo karshe da muka saba magana akan abin da bai inganta ba a cikin tarihin kowace gaba ta sirar din insha Allah wallahu ta'ala ala Isma'il ya ci gaba da cewa walamma azamu ala ruju'i ila makka ashrafa ala almuslimina abu sufyana thumma nadahu yayin da suka yi nufin komawa kasar makka sai abu sufyana ya zo ya tsaya yana hangen musulmai sai yana ce musu bawidukumul mausimu bi badri mu sake gamuwa da ku lokacin mausimi a badar fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam qulu na'am kad fa'alna ku ce mushi eh mun yadda da alƙawarin wato yana fadan za a je a sake gamuwa kenan haka bai ake fita da wannan a cikin dalailun nubuwa da ibnu sham asirarsa sai abu sufyan ya ce musu fadhalikumul mawidu shikenan mu da ku mun yi alƙawari za mu hadu badi abada kuma sarafa huwa wa ashabuhu falamma kana fi ba'd at-tariq sannan suka juya suka kama hanya shi da jama'arsa suna cikin hanya ana cikin tafiya talamau fi ma bainahum sai suka fara zagin junansu suna zargin junansu wa qala ba'dhum li ba'd sai suna cewa junansu lam tasna'u shay'an ba ku yi komai ba asabtum shaukatahum wa haddahum kun karya karfunsu kun karya lagonsu thumma taraktumuhum kuma kun kyale su bai kun ku karasa su wa qad baqiya minhum ru'usun yajma'una lakum kun bar su za su samu halin sake tattaruwa against you farji'u hatta nasta'sila sha'afahum kuma koma mu je mu karasa su fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fanada fil nas sai labari ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya yi shela a cikin mutane wanda dabahum ilal masiri ila liqa'i aduhum yace a fito a koma a sake gamuwa da abokan gaba ga sanan suna shirin yin kwana su dawo wa qala annabi yace da sahabbai sallallahu alaihi wasallam yace musu la yakhruj ma'ana illa man shahida alqitala kada wanda ya fito ya sake biyo mu yanzu sai wanda ya je yakin nan faqala lahu abdullahi ibn ubay arkabu ma'ak sai Abdullahi dan Ubay shugaban munafikai yace na hau tare da kai kala la nabi ci mushi a sallallahu alaihi wasallam fastajaba lahu almuslimuna ala ma bihim min alqurahi shadid min alqurahi shadid wal khawf sai musulmai suka amsa suka fito tare da cewa suna cikin raunuka haka suka fito wasu da rauni a jikin su wasu da bandeji wasu da karan dori wasu da kaza haka suka fito wani ana rike da shi wani na dogara sanda suka sake fitowa wal khawfi ga kuma suna jin tsoro wa qalu suka ce sam'an wa ta'ata mun ji kuma mun maka biyayya ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wasta'adhanahu jabir ibn abdullah haka nan jabir dan abdullah radiyallahu anhuma shi ma ya nemi cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yarje mishi shi ma ya koma aje da shi yakin nan duk da bai je asalin yakin uhudin ba yake cewa ya rasulullah inni uhibbu alla tashhada mashhadan illa kuntu ma'ak ka sani ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba na so a ce ka je wani yaki ban je tare da kai ba wa inna ma khallafani abi ala banati abinda yana na zuwa yakin uhudu babana ne ya bar ni na mai masa gurbin sa akan ƴaƴan shi ƴan mata guda tara fa azan li asiru ma'ak ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka bani dama ka bani izini a tafi tare da ni fa azina lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi idani wannan ma yana cikin littafin dalilin nubuwa na Baihaqi fasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal muslimuna ma'ahu hatta balagu hamra al asad sai annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da waɗannan musulmai da mu'minai suka fita suka tafi har suka kai wurin da ake cewa hamra al asad wani wuri ne dake kan hanyar fita daga makka a madina akama hanyar makka a yanzu kamar kilomita 20 ne daga cikin garin madina hanyar mai zuwa makka hanyar wato abiyaru ali inda yake yin harama din nan wa aqbala ma'bad ibn abi ma'bad al-khuzai ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa aslama wannan bawan Allah mai suna ma'bad ibn abi ma'bad al-khuzai a daidai lokacin shi kuma zai musulunta fa amarahu sallallahu alaihi wasallama an yalhaqa bi abi sufyana fa yukhaddila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka bi sawun abu sufyana ka je ka taban mana da shi ka sa mishi rauni da tsoro a zuciyarsa falahiqahu bir rauha sai ya gamu da shi a ar-rauha sai riga sun yi kwana din suna dawowa walam ya'lam bi islamihi abu sufyana bai san wannan mutumin ya musulunta ba ya san shi a matsayin kafiri abin da ya sani a baya akan shi faqala sai ya ce mishi ma wara'aka ya ma'bad me ka bari a baya faqala sai ma'bad ya ce muhammadun wa ashabu Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama da mutanen shi kat taharraqu alaikum suna nan sun kone sun shirya muku iyaka shiryawa wa kharaju fi jam'in lam yakhruju fi mithli sun tara rundunar da basu taba tara irin ta ba wa qad nadima man takhallafa anhum min ashabihim wadanda ma suka kirwa su ma sun ina dama da sun shigo fa qala ma taqulu ci to kai yanzu me shawararka fa qala sai yace ma ara an tartahila hatta yatlu'a awwal jayshi min wara'i hadhihi al-akma ce ina ganin karka motsa ka tsaya anan har sai kaga sun bullo ya sake sun bullo min warai hadhihi al-akma ta bayan waɗannan tsaunukan al-akma shine tsauni taron ƙasa fa qala abu sufyana wallahi laqad ajma'ana al-karata alaihim la nasta'sil lahum yace na rantsi da Allah za mu je mu sake shiri ne wanda za mu dan mu sake cin nasara akan su gaba gida ya tsorata abinda yake so a same din ya ji so qala sai ya ce fala taf'al to karka haka karka ce wai zaka tsaya yanzu ka ja da su fa inni laka nasihun ina ja maka kunni faraja'u ala aqabihim ila makka sai suka kama hanya suka tafi makka ba su tsaya ba walaki abu sufyana ba'da al mushrikina yuridu madina yuridu al madina abu sufyana ya ga wasu mushrikai za su je madina sai ba su sako yake ce musu allaka an tuballiga muhammadar risala zaka iya kai Muhammadu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan wani sako wa uwaffira wa uwakkira laka rahilataka zabiban idza ataita ila makka ni kuma sakamakon da zan yi maka in ka zo maka zan cika maka wato mangalan abin hawanka da zabibi busheshen inabi kenan qala na'am yace kwarai kuwa zan iya kai mishi labarin qala ablig muhammadan anna kad ajma'ana al-karata linasta'silahu wa nasta'sil ashabahu ka ga wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa musu abu sufyana muna nan mun gama shiri za mu ƙara auka mushi sai mun tuge shi daga ƙasa shi da sabban shi gaba kida falamma balagahum qawluhu yayin da wannan zance yake sai annabi sahabbai قالوا سيسك تي حسبنا الله ونعم الوكيل وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم سيسك جوانا اللاباري سيسك تي أي مو الله شيني مجد انشم وما دلال دا الله يضم شيني وكيلم سيسك جويا تكن نعمة فلالا الله باب أبن دي ساميس كما سيسك بي يرد الله الله مي فلالاني مي جرما wannan labari da aka kawo anan yana cikin littafin tafsiri na Ibn Kathir da Ibn Jarir ya kawo shi rashin fassara wannan aya da kuma Ibn Sayyid an-Nasir ya amuri haka Bukhari ya fitar a cikin Maghazi a babun babul ladina tajabu lillahi war rasuli daga hadisin Abu Muawiya daga Hisham dan Urwa daga babansa Urwatu daga Aisha radiyallahu anha ta bada labarin cewa wannan aya alladina tajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم wanda suka saki amsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fito wannan yaki da aka tafi na hamraul asad min badi ma asabahumul qarh bayan suna da miki a jikin su suna da injuries a jikin su Allah yace lilladina asabu minhum wattaqu ajrun azim wanda suka kyautata a cikin su ga tsoron Allah suna da lada mai yawa sai Aisha da ta kawo wannan aya ta ce ma Urwa yabna ukhti kana abuka minhum mahaifinka az-zubair kenan yana cikin waɗannan mutanen da shi da abubakar da sauran sahabbai lamma asaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma asaba yawm uhud bayan da abin da ya faru in sarfa al-mushrikuna khafa an yarju sai annabi ji tsoron kada su dawo fa qala yace man yadhhabu fi athari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa zai bi sawun su fantadaba minhum 70 rajula sai aka samu mutum 70 su suka fara fita ma kafin sauran su fito قال طروه يتي كان فيهم ابو بكر والزبير cikin 70 din na akwai sayyidina Abu Bakar akwai baban shi Az-Zubair ibn al-Awwam akwai riwaya ma gajeriya ta Muslim da Sayyid dan Mansur da Ibn Majah dukkanin sarwaito hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai wannan shine karshen labarin ainihin wato yakin Uhud yanzu dai maka summary gashi nan kankani da yace faslun wa kanat waqa'atu uhudin yawma sabti an yakin uhud ne a ranan asabar fi sabi'i shawwal a ranan 7 ga watan shawwal sanata 30 shekara ta 3 bayan hijira kama ta kaddama kamar da aka ambata tun farko farja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila almadinati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya dawo garin Madina fa aqama biha ya zauna a garin Madina baqiyata shawwal ragowan kwanakin shawwal mako uku wa zulqa'adati da zulqida wa zulhajjati da zulhijja wal muharram da watan muharram yayi watanni hudu kenan a gida shawwal zulqa'ada zulhijja al muharram falamma istahalla hilal al muharram yayin da aka ga watan al muharram balagahu anna talhata haka yake ana ku ko to tulaiha ne wannan kuskuren injini Tulaiha bin Khuwailid bin Nawfal al-Asadi wani wanda ya taba da'awa annabta din ya musulunta a shekara ta 9 daga baya zo ya ridda daga baya bayan Khalid ya yake shi ya musulunta shine har ya zo ya ce ina jin kuyan sayyidina Abubakar yake zuwa wurin sa ya gamu da Umar a filin Dawafi Umar ya ce mishi kai ne wani ya ce kai ne ka kashe mana sahabbai Sabit dan Akram da Ukasha yace Allah ya girmama su da shahada hannuna sai Umar ya ce inni la uhibbuka abadan wallahi yace ni ko har abada bana son ka tabuka bani waje to ya dai musulunta daga baya ya rusa shiga ta 21 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Tulaiha ne Tulaiha wa Salama ibnai Khuwailid al-Asadi kenan wannan mutumi annabi ya samu labarin kad sarafi ko mihima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin sun ta wasu da jama'a su wa man ata'ahuma da masu musu da'a yad'uwani bani Asad ibn Khuzaima ila harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sana kiran al'umma su ta banu Sa'd ibn Khuzaima cewa su zo su taya siya kan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa ba'atha aba salamata wa aqada lahu liwa'un sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura abu salama dan uwan shi din nan na shayarwa ya kuma ainihin wato kulla mushi tuta wa ba sama'ahu 150 rajula tare da mutum 150 min al-ansari wal muhajirina cikin ansarawa da muhajirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su fa asabu iblan wa sha'an suka samu ganima ta raquma da awaki ولم يلقوا كيدا بس game da wani makirci ba fan hadara abu salama bidhalika kullihi ila almadina abu salama ya dawo da dukkan wannan ganima zuwa madina kamar yadda ibnu sari ya fada cikin tabaqat idan Allah ya kimu darasi na gaba zamu cikon bayani akan yaki na uhud ta hanyar bayani akan falalatuwa da uhud da adadin su da sunayen su da kuma waɗanda aka kashe cikin mushrikai mutum 23 da kuma bayani akan abubuwan da basu inganta ba a tarihin yakin Uhud kamar yadda muke yi ma kowane yaki idan ko kowace gaba idan mun gama bayani akan ta insha Allah waɗanda za su zo insha Allah a darasi na gaba idan Allah ya kai mu saboda kwarewar lokaci da kuma yanayin wato saurin da magariba take yi ina ganin za mu dakata anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته